أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم دوانا مريتين أصبر شا هدو قواتن ذو القعدة أشيكرا تدبو ديد دلي هدو دا أربعين دا هدو هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة وان دي 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 دا أكو قواتن شدا أشيكرا تدبو بي دا أشرين دا أكو ميلادية وان مكران تاتامو مي البركة تكرا تلتافن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان ذاك مسجد القران وندك انغور باترا برنن كانو
نعم
ايو ان شاء الله زامي درسي نا 176 ماكون ديا غباته من فارا كراتو cikin كتاب الطلاق اند موكا فارا كراتو cikin بابي كو موكا تيكي دا كراتو cikin بابي نا 3 شيني باب وجوب الكفاره على من حرم امراته ولم يريد كو ولم ينوي الطلاق هكاني mun cike da hadisi mai lamba ta 939 da haka zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 940 mana babin da yake bayani akan mutumin da ya haramta wa kansa matarsa amma ba da niyyar saki ba yace ba za su sake hada shimfida ba an gane ko ko yace ba zan sake taba jikinki ba amma fa shi manufarsa ba shine saki ba to idan yanzu zai janye me zai yi a shari'ance to shine abin da muke karatu akai dan wanda bai sani ba ya sani hadisi mai lamba ta 940 hadithu Aisha hadisin nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yuhibbul asala wal hulwa'a ko wal halwa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana son zuma kuma yana son alawa wannan dabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya so da dama zaka ga idan ana hira da mutane a talabijin ko a gidajen radio akan tambaye ka a abinci me kafi so wani wanda bai karanta addini ba sai ya dauka wannan boko ne sata ansa ce a wajen mu suka koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har nau'in abincin da yafi so an sani kuma wannan dabi'a ce duk wani dan adam zaka samu ga irin nau'in abincin da yafi so ga irin nau'in kayan kwalama da yafi so wannan dabi'a ce haka Allah ya dabi'anta kowanne dan adam to sai dai idan annabi yana son abu abinda ake so kai a matsayinka na musulmi ka so wannan abun koda baka son sa to ka koya wa kanka san abun domin duk abinda annabi yake so in ka so shi to kai bauta ga Allah kuma Allah zai baka lada duk abin da annabi yake ki in ka kishi kai bauta ga Allah kuma Allah zai baka lada domin Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzo Allah shine abun koyin ku cikin komai cikin abin da yake so da cikin abin da baya so wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shiriya cikin komai cikin abin da yake so da abin da baya so sallallahu alaihi wasallam shi yasa Jabir yace da asali ni bana son ka bewa amma wata rana sai wani tela ya gayyaci annabi cin abincin rana sai yayi masa girki sai yayi masa miyar kabewa yace da muka je ci sai naga annabi yana tsuntsuntar kabewar yana ci Jabir yace tun daga nan muka kulla soyayya da kabewa kaga ashe miyar taushe ma sunna ce kenan amma taushen ta kabewa ko to daka nana Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take bada labari tace annabi yana son zuma yana son zaki sallallahu alaihi wasallam wa kana idan sarafa min al'asri dakhala ala nisa'ihi kuma yana daga cikin dabi'unsa na yau da kullun da ya idar da sallar al'asr sai ya juya ya tafi gidajen matansa ya kai musu ziyara wani mai gidan zaka ga da safe ne kafin ya fita aiki yake shiga ɗakin kowace wani kuma sai ya dawo daga kasuwa sai ya biya gidan kowace ko ɗakin kowace to shi annabi a ɗabi'arsa a yadda ya tsara wa kansa duk bayan sallar al'asr ne yake ziyartar matansa wannan dabi'arsa ce kuma tsarinsa ne. To kuma wannan ya nuna mana ashe shiga ɗakin mace ko zuwa gidan matarka wacce ba girkinta bane ba laifi bane. Domin annabi ko mai girki ko mara girki duk bayan sallar la'asar sai ya kaiwa kowace ziyara. To amma a wata al'ada ta Hausa an ce haramun ne ma wai shiga ɗakin. Da haka in mace ba ita ce da girki ba ko kudin ce fa ne ne sai dai daga bakin kofa ka mika mata. To kaga wannan ya ci karo da me? Ya ci karo da abin da shari'a ta zo da shi. Da haka sai a kyale al'ada sai a bi shari'a. Sannan yana daga cikin abin da Bahaushe ya dauka a asali. Kun san me shege? Waye shege? A wajen Bahaushe shege fa ba shine danzana ba. Danzana da ban shege da ba. Asali a wajen Bahaushe shege shine wai dan da aka sadu da uwarsa ba ranar girkin ta ba. To ai an yi shiririta. Shege a aure? Ai ba a shege a aure. To da ka dai duk irin waɗannan abubuwan da al'ada ta haramta mana addini bai haramta ba. Da ka yin su ba laifi bane a addinance. Da ka Aisha tace duk lokacin da ya idan da sallar la'asar sai ya kewaya gidajen matayensa ya kai musu ziyara ko kuma dakunan su ya shishiga dan ya gana da su ya kai musu ziyara. Fa yadnu min ihdahunna kowace mace idan annabi ya shiga ɗakinta yakan matsi jikinta duk wani abu na iya gudana tsakaninsa da ita na auratayya. Fa dakhala ala Hafsata binti Umar. Da haka ana haka wata rana sai annabi ya je ɗakin nana Hafsa ɗiyar Sayyidina Umar wata ita ma tana daga cikin ɗaya matayensa. Allah ya ƙara mata yadda. Fa hatabasa akthara ma kana yahtabisu. Sai annabi ya dade a ɗakin nata sabanin yadda ya saba dadewa. An gane ko? Aisha ta ce faghirtu sai kishi ya kama ni. Kaga dai irin matsayi na nana Aisha da imaninta da tarbiyyarta da tarbiyyar iyayenta. Amma hakan bai hana ba mijinta ya dade a ɗakin kishi ya tayi me? Ta ji haushi, ta ji kishi. Wannan ɗabi'a ce ta kowace iriyar mace za ta iya yi. Imaninta ba zai hana ta yin wannan ba, kuma dan ta yi wannan baya nuna ba ta da imani. An gane ko? Da ka fasa'altu an zalika. Aisha ta ce ban yi haƙuri ba sai da na yi tambaya me ya sa haka, me ya faru? Annabi yau ya daɗe a ɗakin Hafsa sama da yadda ya saba. Faƙila li, sai aka ce da ni, in ji Aisha, ahadat lahamra'atun min qaumiha ukkatan min asalin. Ai wata mata ce daga garinsu ko daga gidansu ko daga danginsu ta kawo mata kyautar jarkar zuma. To duk mace mai wayo mai hankali in aka kawo mata kyautar abin da mijinta yake so sai ta yi me? Sai ta adana masa. Amma wata ba wai kawo mata aka yi ta ma aje maka ba, naka ma in ka kawo kan ka farga ta cinye. Ba ta damu ba ko ka ci ko kar ka ci ruwanka. Hankali hankali ne. Amma akwai matar da abinka in ka kawo za ta tattala ma, na wani ma in aka kawo mata a matsayin kyautarta za ta aje maka saboda tsabar kauna da son ta mallaki zuciyarka. Amma ita wata ta wannan fuskar ba ruwanta. In baka yi wasa ba ma ka dan aje wani dabinan ka, kana son ka dawo ka ci sai dai ka zo ka tarar wayan yan wata alawa ka aje wayan ta cinye. Ba maganar ta baka take ba, ita naka ma kwashewa take. Wannan rashin wayo ne a wajen mace, rashin iya kama miji ne. An gane ko? Za ka ga wasu matan masu wayo ko nama ka kawo aka girka a gida sai su taro naman gaba ɗaya su kawo masu gwada hankalinka. Kai kuma duk handamarka dai aka ce duk naman ne aka aje maka a nan, sai ka ɗan yi kara ka tsakuri ɗaya biyu sai ka ban musu. Amma wata ina sai ka tambaya ina naman nan? Ai na ɗauka ka ci naka, mu mun cinye. Allah ya kyauta. To da ka daina na Hafsa an kawo mata kyautar zuma daga gidansu kuma ta san mijinta yana son zuma. Fasaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama minhu sharba. Sai kwata ta nadarwa annabi wannan zuma ta diban masa da ya shigo daki sai ta bashi ya sha. Faqultu Aisha ta ce to na gano. Sai na ce amma wallahi lanahtalanna lahu, na rantse da Allah sai mun yi dabarar da ba zai sake shan zuman ba. Injina na Aisha, mana za a yi juyin mulki na halal, kishi kumallon mata ya motsa za a harar. To amma ta hanyar da bata saba wa shari'a ba. yanzu su suka san dabarar da za su yi barukuji yadda za su hana shi shan zuma idan mace ta so abinci daddadin sa sai ta sa ka ji bayi da dadi suna da wannan baiwar daddadin abinci in suka so su canja maka dandanan sa ya koma rashin dadi za su iya ko a magance ko a aikace in ta so ta rinka kushi abin sai ka ji ba ka san sa ko ba haka ba in ta so ta bata rai daddadin abincin sai ka ji bayi da dadi ban ba ku labarin wani mutum ba ana fito da abinci daga gidansa majalisa kowa ya ci abincin matarsa sai yayi ba kai amma wance ta iya girki ran nan dai ya fusata yayi bayani yace ni ku abin mamaki kun ga yau shekaran mu kaza da ita ya fada adadin shekarun yace amma ban taba jin dadin abincin ba suka ce subhanallahi ya akai haka yace to ai inda matsalar take na gano duk lokacin da ta yi min girki ta ajiye tana aje abincin kan in fara ci ta fara yi min request to kuma daman ba kaza to kuma daman zan je biki to kuma daman kati na ma ya kare ba ni da data to kuma daman to wannan lissafin da za ta fara mai sai dadin magin ya tafi da aka yace shi bai taba jin dadin abincin ta ba da aka iyayenmu mata masu dabara ba sa roƙan namiji abu lokacin da yake da bukata a wajensu amma rashin wayo ne wata matar sai mijinta ya zo zai kwanta kwanciyar aure da ita sannan za ta fara gaya masa damuwa ayyo ma daman yara ba su je makaranta ba ayyo ma daman makociya ta yi mana kaza to shi namiji din namiji da kuka sani lafiyayye ne amma da sharadi ya ci ya koshi ya samu cikakken hutu kuma ya zama bai da damuwa to in ba ai wasa ba in duk lokacin da yazo zai neme ki bukatar aure sannan zaki gaya masa damuwa to karfin sa zai tafi da zarar damuwa ta shiga ransa to sha'awar za ta tafi to in ba ai wasa ba kuma sai ta koma tana siyo maka maganin karfin maza ita ta kashe karfin ta kwace karfin kuma tana yi maka cushe tana ta yi maka jike-jike sai ta kashe ka ragabta kai ka kasa in ba kai wasa ba kuma ta aje ka ta dauko wani da haka mata masu wayo ba sa gaya wa mazansu damuwa lokacin cin abinci ko damuwa lokacin bukatar auratayya shi yasa ummu sulaim ta kasance a bar ayaba mata danta ne fa ya mutu ta san mijin yana mutkar san dan kawai yayi tafiya ya dan tafi balaguro kamar daga nan Kano kace ka tafi dan batta ko wudil ko gwarzo ko kura kawai kan ya dawo yana mutkar san dan saboda san da yake wa dan baya cin abinci sai da shi amma ɗan karamar fitar da yake kan ya dawo yaron yayin rashin lafiya takaitaccen rashin lafiya har ya mutu to ta tabbatar yana dawowa gida in ya san mutuwar wannan dan in ba ai wasa ba zai yanke jiki ya fadi kaga in wata ce yanzu tun kana can ta fara buga ma waya kan ta gaya maka ma abin sai ta rikita ka da ihu wayo baban wani ai wani ne ya mutu ba ruwanta a tsakiyar titi kake kai ma ka hada da kai
ba da lada
ba ruwanta kaga wannan rashin wayan rayuwa ne wallahi da aka ita ummu sulaim sai ta yi dabara ta sa aka yi jana'izar yaron nan aka binne shi kuma daman su ba sa zaman makoki da aka da ya dawo ba zai ga wata alama ba kan ya dawo ta yi maza ta je ta yi sabon kunshi ta yi sabon kitso ta zo ta samu nau'in abincin da ya fi so ta yi maza ta yi cefane ta dafa da ya zo ta yi maza ta je ta tare shi tara ta musamman wacce ba ta saba yi masa irinta ba ta hana shi ya tuno ya gano wane baya nan shi yaron haka ta zo ta zaunar da shi ya ci abinci bayan ya ci abinci har ya kusance ta har sai da suka kwana gari ya waye bai gane bai ga wane ba sai da gari ya waye ya ce wai ni ko ina wane ne sannan sai ta yi masa dabaran mata sai ta ce baban wane ya ce na'am ta ce yanzu a ce mutane ne suka baka aran fatanya ko gatari ko garma ko wani abu dai na bukata ka dade kana amfana da shi rana tsaka sai suka ce ba mu kayan mu dan Allah zaka ji haushi ya ce haba kamar bani da hankali ai wawa ne za a bashi aro ya mora kuma a ce ya dawo da shi ya ta ce to hankalinka ya kwanta Allah da ya baka aran wane ya karbi kayan sa amma ta da uba dole sai da damuwar ta bayyana to kuma ya baki gaya min ba to kuma kaza kaza aikin gama dai ya gama shikenan ya fita ya tafi wajen annabi kai karatta yace ya ma'aikin Allah ummu sulaim ta san yadda nake son dana wane amma jiya nayi tafiya yaron ya mutu maimakon ta gaya min bata gaya min ba sai da tai kaza tai kaza tai kaza annabi yayi dariya ya san ummu sulaim mace ce da ta iya rike miji haka ya kamata ta yi. Annabi bai mata fada ba, bai ce bata yi daidai ba. Sai Annabi ya ce da shi a daren jiya kun sadu saduwar aure da ita, yace eh, yace to kwantar da hankalinka, Allah zai mayar maka da gurbin sa. Kuma sai Annabi ya masa albishi da yace to cikin da Ummu Sulaim take dauke da shi yanzu, idan ta haifi dan kar ku bari komai ya shiga bakin sa sai kun kawo min shi, kar a fara bashi nono. Da haka wannan saduwar kuwa sai ta haifar da aka samu ciki kuma ɗa namiji. Ana haihuwar dan aka kawo wa Annabi shi. Annabi shi ya sa masa suna, ya tauna dabino, ya zuba masa ruwan a baki, ya ce Allah ya maka albarka. Wannan yaro sai da ya haifi ƴaƴa 12 duk mahaddatan Qur'ani, shi ma kuma mahaddacin Qur'anin ne sakamakon addu'ar da Annabi ya masa. Yanzu ka rasa ɗaya, kai hakuri, an maye maka da dozin. An gane ko? To haka ya kamata iyayenmu mata masu albarka su rinka karanta addini, su fahimci rayuwa da kyau. A cikin addini ba abin da babu, a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da ba za ka koya ba. In ke mace ce, zaki koyi rike miji, zaki koyi dabarar kishi da yadda ake danna kishi ya a haukanta ba tare da an je wajen boka ba, ba ko sisin ki, kuma da lada ma zaki samu. To amma rashin sanin wannan yasa zaka ga in dan kasuwa ne sai ya tadirkaniya, bai san sunna ba a kasuwanci. In dan siyasa ne ya ta hayaniya, bai san sunna ba a siyasa. In dan boko ne ya ta shirme, bai san sunna ba a bokwance. In mace ce sai ta yi ta hayaniya, ta yi ta shirme, ta yi ta haya gaga, dan bata san sunna ba a yadda ake zama da miji. Shi yasa Malam Abubakar Gumi kakanmu Allah ya jaddada masa rahama, kullun yazo zai karantar da Bukhari, farkon abin da yake fada karatun hadisi da aiki da shi, shike kawo zaman lafiya ga ƙasa. Domin anan ne kowa zai san matsayin sa, mai mulki zai san hurumin sa, talaka zai san hurumin sa, mace za ta san hurumin ta, miji zai san hurumin sa, dan kasuwa ya san hurumin sa, kowa ya san haƙƙin sa, kuma kowa ya tsaya. Domin aka tsaya sai kowa sai a zauna lafiya. Daka dai Aisha ta ce wallahi sai na ci alwashi, sai na yi kisisina da dabarar da sai Annabi ya daina shan wannan zuma ta ɗakin Hafsa. Fa qultu li Saudata binti Zam'a, Aisha ta ce sai na gaya wa kishiyata Saudatu ya Zam'a, ita ma ɗaya daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara mata yadda, ta ce innahu sayadnu minki, ki sani yanzu da Annabi ya bar ɗakin Hafsatu ɗakin ki zai zo. To mu hada baki mi masa juyin mulki na ruwan sanyi. Fa idza dakhala minki, fa idza dana minki, idan ya kusanto ki, fa quli, ki ce da shi akalta magafira, lalle ka ci magafir ga wasa, ko dai wani tsuro ko wata bishiya mai ƴaƴa wacce ƴaƴanta idan ka ci suna da wani waruwari da in ka kusanci mutum ko kai magana sai aji kamar albasa ko tafannuwa. Kaga su ma suna da irin wannan ɗabi'a, idan aka ci su wanda ya ce in yi magana a kusa da kai sai ka ji me warin su. To shi ma magafir haka yake. Magafir jam'i ne na maghfur, maghfur, an gane ko? ƴaƴa ne na wata bishiya, in dai an ci to baki yakan canja. To shi kuma kamar yadda na sha gaya muku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah ya tsabtace shi ya tsarkake shi, Annabi yana yawo amma yawunsa ba irin na mutane bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawaye, hawayensa ba ordinary hawaye irin na kowa bane. Annabi yana kakin majina amma kakin majinansa ba irin na kowa bane. Yana bawali, yana bayan gida amma duk ba irin na kowa bane, saboda tsarkin da Allah ya masa. Shi yasa Abubakar ya kalle shi yace dibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, a rai da bayan rayuwa a tsarkake kake, kanshi kake ya ma'aikin Allah, sabanin dukkan wani dan adam. Duk wani dan adam dan ya mutu zaka iya ganin ya canja, canjawarsa ba ta nuna ba mutumin kirki bane, halitta Allah ce, haka Allah yayi kayan sa. Duk wani dan adam zai iya tusa, kuma in yayi tusar taywari ko shehi ne ko muridi, kuma warin tusar sa baya nuna cewa ba mutumin kirki bane ba, haka Allah yayi shi, ba yin kansa bane ba. Dan ka wani yazo ya damfare ka yace ai shehun sa ma baya tusa, magana banza ce, baya tusa ba mutum bane. Sai Dr. Tukur Almanar na Kaduna wata rana sun gayyace ni Kaduna, muna tattaunawa, sai yake bani wani labari, yace wata rana wai wani malami ne, a ko shine da kansa ma yace yake fada irin yadda salaf magabata suke dadewa da alwala sahabi tun alwala asuba zai iya kaiwa la asar saboda tattalin alwalar yace sai wani dalibi daga cikin daliban sai yace tab amma malam ba sa cin alal ba sa cin kosai ko saboda in dai za a ci alal a ci kosai ko ai ciki zai canja to kwarai ko daga cikin sahabbai akwai wanda zaka samu wani nau'in abinci ba sa ci ba dan haramun bane saboda sun fahimci yana cutar da lafiyar su wannan shine hankali amma kai ka tabbatar abu kaza yana sakan maka ciki amma ka je kai ta danna shi to me bambancin ka da akuya ita ce kwallon kashu yana kashe ta amma idan baka dauke mata shi ba fa aguje za ta je ta ci kuma in ta ci mutuwa za ta yi amma ta yadda ta cin ta mutu saboda dabbanci da rashin hankali leda nan in akuya ta ci leda ba ta dan kankanin lokaci mutuwa za ta yi leda kashe ta take amma in baka tsintsincewa akuyoyi leda ba in baka wasa ba sai su ci to duk mutumin da ya san yana cin abu yana cutar sa kuma yake ci bambancin sa da akuya anan babu wani bambanci kawai shi yana da kafa biyu ita tana da kafa hudu shi ma da zai kifa da hudun zai tafi domin hankali ya zama iri daya Allah ya kiyaye to da ka daina na Aisha ta zuga na na Sauda tace idan annabi ya shigo ki ce da shi ya ci magafir na ji warin magafir a tare da kai to shi annabi duk da wannan tsarki da Allah ya yi masa za ku samu kuma yana wanka akan lokaci yana taje kai yana fesa turare duk da gumin jikinsa ma fa kanshi yake yi wannan dan ya koya mana ne kai da guminka baya kanshi doyi yake kai yafi kamata ka sa turare amma duk da haka kai sai ka kisa turare kai da bakinka yana wari in kai bacci amma kuma kai baccin ka tashi ka wanke baki kaga wannan sakarci ne ba koyi da annabi bane da haka duk wani kazami da za ku gani ya kira sunansa da suna sufi ko wali ƙarya yake yi kazami ne a addinin musulunci ba kazanta babu tsoran Allah da ya kai na annabawa amma ba wanda ya kai su wanka da tsafta babu tsoran Allah da ya kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana da kwalbar turare dan lokaci kadan ya fesa dan lokaci kadan yayi asuwa ki ya wanke bakin sa amma kai sai ka dauka wani tsoran Allah ne mutum ya zauna daga shi sai riga daya dan duku nunu in dai akan wannan tsarin naku ne ba wanda zai sha'awa musulunci ya shigo ba wanda zai sha'awa musulunci ya shigo ba wanda zai so ya zama mahaukaci
ba da lada
da haka addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne na kula da kai to da haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan iya tsokana sa su gaya masa haka ka gane lokacin da ake maganar mata da miji ba haushe ma yace tsakanin mata da miji sai Allah yanzu in kai ne ka cewa annabi kai ko rigarsa ce ka ce rigar annabi ta yi datti da nufin aibatawa to kafirci ne amma su kuma matan annabi za su kalle shi su ce gaba daya ma ya muka ji haka haka ne wannan tsakanin mata da miji ne ko kai ka lura da kyau kalmar da ba wanda zai iya gaya maka ita matarka tana iya kallonka ta gaya ma kuma bayan da ka iya da ita matarka ce dan tsakanin mata da miji sai Allah kuma tsakanin mata da miji akwai wani raini dole ne ai hakuri da wannan ido wa ka raina wanda nake karo kullun da haka matan annabi idan suna magana da shi ka gane mata ce take magana da mijinta kai abin da zai zo maka a rai annabin za a ga yawa haka eh annabi ne amma ita a wajenta menene mijinta ne mijinta ne da haka mu lura da wannan wata kusan tafi wata da haka nana Aisha tace da Sauda in ya shigo ki ce masa kaza to kuma ita Sauda a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam tana cikin team din Aisha na sha gaya mana dukkan wani gida da ake da mace sama da daya zaka samu wata tafi jituwa da wata wata kansu ya hade da wata to ko gidan annabta akwai haka akwai matan da sun fi jituwa da Aisha ɗan group din Aisha ne dan group B ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai group din nana Zainab akwai group din nana Aisha to Sauda tana cikin group din Aisha shi yasa ma da Sauda ta tashi kyautar kwananta sai ta bawa Aisha saboda ɗan group din Aisha ce da haka idan za a yi wata kisisina ta gidan miji to Aisha takan hada baki da irin sahabsa ita kuma Zainab sai ta hada baki da irin su Ummu Salama da sauransu an gane ko da haka Aisha sai ta samu Sauda tare da Sauda fa ta kusa ta jika da Aisha ta kusa da jiga da ita dan ita tsohuwa ce tukub Aisha ko a lokacin bata kai shekara 20 ba dan har annabi ya bar duniya Aisha shekara ta 18 an gane ko to da haka Aisha saboda san da annabi yake mata da kuma ga ta yarinya ce amma da dabaru ta samu training a gidan iyayenta na me na rikon miji da haka tana iya bitin din masu shekaru da yawa kishiyoyinta wanda sun kai su haife ta amma tana iya jagoranta su ta shige gaban su ya zama sai dai su bita a baya wadaka Aisha tace fa innahu sayqulu laki kuma wannan yake nuna tsananin yadda matan annabi suka san kan mijin su yadda haka ya kamata kowace mace ta san halin mijinta bari ku ji abin da Aisha za ta sake gaya wa Sauda tace idan kika ce da shi kaza shi kuma kaza zai ce miki Aisha ta san gaibi ne me yasa ta faɗa haka sani ne Bahaushe yace sanin hali yafi sanin kama ka san halin mutum yafi ka san kamannin sa dogo ne gajere ne to haka ya kamata kowace mace ta yi game da mijinta haka ya kamata kowane miji yayi kamata yayi game da matarsa ka san ciki da bai dinta duk canjawarta ka san me take so ta isar na sako akwai mijin da ya san matarsa da ranar da ya ga da tazo tana gaishe shi ya san to wannan gaisuwar da bi ne wai an da kiburi da rani sako zai biyo baya in kuma ya ga ta bata rai yanayin mata magana tana tashi da kyar to nan ma ya san wani sako ne amma akwai wanda bai san wannan ba saboda tsabar hankalinsa ba a jikinsa yake ba akwai matar da duk yadda mijinta ya motsa ta san me yake nufi in yunwa yake ji ta san kalar fuskar da yake nunawa in yau kasuwa ta yi ciniki ya san kalar da yake nunawa in yau an bata masa rai da ya shigo za ta gane yau fa mutumin ransa a bace yake to ta san irin tarar da za ta yi masa to haka ya kamata daka Aisha ta san annabi ciki da bai ta san kamanninsa ta san halayyarsa ta san duk wani yanayi da ya canja me yake nunawa kuma shi ma ya san haka tattare da ita shi yasa yace Aisha ina fa ganewa idan mun yi fada da ke ina ganewa an kuma ba ma fada ma ina ganewa saboda ita Aisha mai dabara ce ba ta yadda mijinta ya gane ya bata mata wanda haka ya kamata dukkan mace ta zama tana da wannan waya wata idan suka yi fada da mijinta ranar ba za ta yi wanka ba wai dole sai an nuna maka ranar fa ana fada ranar ko sai dai ka sha shayi da indomi a wajen mai indomi dan ranar wallahi ba za ta yi maka girki ba kai wata idan kai fada da ita kwanukan gidan sai sun san ana fada yau dan ko kwano za ta aje daga tsaye za ta sake shi ran kwalkwal zai sauka ma'ana yau ana fada ballantana yara kanana habawa sa ji a jikin su dan motsi kadan dim za ta daki yaro wai ubansa ya bata mata na ba ku labarin wani mutum wanda matarsa ta gane yana matukar son dan sa to ita da ya bata mata sai ta hau dukan dan shi kuma da an hau dukan dan to an kure shi a bacin rai yanzu zai fara kwalla sai ya fito ya bar gidan ta nan take ramawa to ran nan shi ma dai sai Allah ya bashi sa'a ya gano makarin abin tana bata masa rai yana bata mata rai kawai ta dau dan yaron nan ta hau duka shi ma da ya cafi yaron ya dauko bulalar da ta fita ta ya rinka dukan sa dau yau zai karye kofinta sai kuma ta dawo tana kuka kashe shi zaka yi tun daga nan ya karye kofinta to tun daga nan sai aka daina fakewa da yaron sa a bata masa rai aka daina dukan yaron dan a bata masa rai to shine annabi ya ce da Aisha saboda ya san ba ta so ya gane in ranta ya baci duk dabarar da za ta yi tana yi ba ta so ya gane ranta ya baci sai ta ce ya ma'aikin Allah ya akai ka gane duk dabara ta ina yi karka gane raina ya baci yace to ai na gane idan ranki ya baci a kaina to ba kya kama sunana in rantsuwa zaki sai ki ce wa rabbi ibrahim yau ba za a kama sunansa ba yace amma idan muna dadi da ke ko rantsuwa zaki sai ki ce wa rabbi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tace wallahi ya ma'aikin Allah ba abin da nake iyawa in canja maka in ranka in ka bata min rai sai dai kawai in kaurace kiran sunanka magana taki wanka bai taso ba magana taki abinci bai taso ba magana taki share gida bai taso ba magana tai ta damfara kwanuka da ƙasa bai taso ba magana ta doki yara bai taso ba sai kaga wannan shine dabara amma zuciya ba ta da kashi sai an daure za a iya akwatanta da haka Aisha saboda sanin da taiwa annabi sai ta ce da Sauda in kika ce masa kaza shi kuma kaza zai ce miki fa innahu sayqulu laki da sannu zai ce da ke la bai sha ba fa quli lahu to ke kuma ki ce da shi ma hadhihi rihu allazi ajidu minka to me kuma wannan dan canjin yanayin da nake ji tattare da kai kalmar rih ana fada ana nufin iska mara dadi, ko dai mara dadi ta fuskar sansani kamar wari kenan. Iskar da ba ta da dadi ta fuskar sansani wacce ta debo warin bola ko take da wari kamar tusa, ita ake kira da suna rihu a larabci. Sai kuma iskar da ta zo da yanayi mara kyau kamar guguwa, guguwa iskar da za ta zo da ƙarfi dan ta yi barna, ta kifar da wancan, ta kayar da wancan, ta rushe wancan, to ita ma a larabci ita ake kira da suna rihu. Ku karanta Qur'ani za ku fahimci wannan. Falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna, sai Allah ya ce bal huwa mastaajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Idan iska ba mai guguwa bace mai sanyi ce, to riyah ake kiranta da shi, kamar iskar da take zuwa bayan an yi ruwa. Kaga wannan mai dadi ce. Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha. To riyahu kenan, an gane ko? In rihu ce ta azaba, riyahu ta rahama, rihu mai wari, rihatu mai kanshi. Shi yasa turare a larabci ba a ce da shi rihu, ko da turaren wuta ne, sai dai a ce riha, ma'ana iska mai kanshi. Rihu iska mara kanshi mai doyi. To shine sai Aisha ta ce da Sauda, ki ce da shi fama hadhihir rihu allati ajidu minka, menene wannan iskar mara dadin kanshi da nake ji kuma tattare da kai. Fa innahu sayaqulu laki, Aisha ta ce in kika gaya masa haka to kuma zai ce da ke kaza. Kaga fa Sauda ta haifi Aisha, ta yi jika da ita, amma Aisha ce yanzu take koya mata halin mijinsu. Da haka ba girman mace bane yake sa ta san dabarun zaman aure, a'a, an koyar da ita, an koyar da ita. Yanzu ina masu tutiyar cewa kar ai auren wuri, yarinya sai ta girma, sai ta yi digiri, sai ta yi digirgir, sai ta yi dakta, sannan a zo a yi mata aure sai ta kai shekara 35 wai ta zama matured, wannan ba shi zai sa ta iya zaman auren ba. Ai duk a dadewar da ta yi, in ba a koya mata ba, kawai ba ta iya ba. A shekara 30 da ta yi yawo take ta yi a duniya, uwarta bata koya mata wanke-wanke ba, bata koya mata dan wake ba, bata koya mata dambu ba, bata koya mata kaza ba, duk abin da ya kamata. To amma ka je ka samu yarinya mai kananan shekaru wacce iyayenta suka koyar da ita, da kankanta shekarunta sai ta maka duk abin da mace mai girman shekaru za ta yi. Da haka ba wai auren wuri ba shine illa, a'a, mace a koya mata yadda za ta je ta zauna a gidan miji. Dan ta je ta yi digiri a kaza, in dai bata iya zaman gidan miji ba, digirin ba zai rike ta ba, ba zai rike ta ba. Rigima za ta zo su yi ta yi, ita ta waye, ta saba hulɗa da maza, tana jin tana da ƴanci, waye ya ce ya faɗa ta mayar, kuma bata iya abinci ba, bata san kuma yadda za ta rarrashe shi ba. To ita ce ka auro ko mace? Wannan aikin ita ce ne, ka jaye jaka, wannan aikin ita ce ne. To sai a zo a yi ta gwabso. Daman kuma an ce su yi karatun ne da wata mummunan manufa, manufar shine in miji bai rike ki ba ki rike kanki. To wannan mummunan manufar ita kanta da aka sa musu, ita take dada lalata auren, take dada kashe zuciyar hakurin zama tare da juna. Tana jin dan ka sake ta ma yanzu ai tana da aiki za ta je ta rike kanta. To shikenan, shi Allah yadda ka zace shi haka yake mu'amala da kai. In kin zaci a rayuwarki Allah zai kaddara mijinki ya sake ki dan ki rike kanki, sai Allah ya kaddara miki haka sai ya baki. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu, Ubangiji ya faɗa a hadisi kudusi, duk inda bawana ya zace ni ina tare da shi a haka, haka zan masa. In ka zaci alheri ga Allah sai ya maka alheri, in ka zaci sharri sai ya baka sharrin ya same ka. Da haka zannu billahi khaira, ku zata wa Allah alkhairi, duk abin da ku zata bai gagara Allah ya muku shi ba. An gane ko? To da haka Aisha da kananan shekarunta, amma kaga yadda take koyar da wacce ta yi jika da ita zaman aure, kuma ita Sauda din ba ta yi girman kai ba, tana karɓar koyarwar. Da haka ko ke yau da girman shekarunki kika shiga gidan mai kananan shekaru, karki girman kai, ki tsaya ki koya, ta gaya miki ga abin da mijin yake so, ga abin da baya so. Yana son abinci iri kaza, yana da hali kaza, yana da kaza, yana da kaza. Ki koya. Bahaushe ya ce durƙusawa da ba gajiyawa ba ne. To amma wata tana ganin yo ni ai na yi karatu, ita ba ta yi ba, ni ai na girme ta, ni ai kaza, ni ai kaza, ya zan yi ta koya min? To girman kai rawanin tsiya yana hana hanyar arziki. wanda mun jaye bi ta hada kansa ba zai taba koyan ilimi ba yayi izgili kuma yayi girman kai mustahzi'un wa mustakbirun baya ilimi mimani la ya ta'allamani mun jaye bi ba sa bari ai ilimi girman kai da kuma izgili ana koyar da kai kana ba'a baka dau abin serious ba to sai Allah ya cire albarkar sai dode kwakwalwarka domin ba za a sanar da alkhairi ga wanda bai dauki alherin da muhimmanci ba Allah baya baiwar alheri ga wanda bai dauki abin da muhimmanci ba sai ya hana ka to wannan kenan to da ka daina na sauda ta tsaya tana jin Aisha ƴar cikinta a matsayin kishiyarta tana gaya mata dabaru ne yadda za ta yi ta shawo kan mijinta tace fa innahu sayqulu laki lalle in kika fada masa waccan kalma ta bayi shi kuma zai ce da ke sakatni hafsatu sharba ko na'am sharbata asl hafsa ce ta bani zuma dan Allah baya boye boye amma ba kowace magana yake fadar ta farar daya ba amma in an kai sai an fada to gaskiya ake fada daman inda Aisha take so a kai kenan aji da bakin sa ya ga ya fada menene abin da yasa yake dadewa a dakin Hafsa shi yasa tace a matsa shi da tambaya in kin ce masa kaza zai ce kaza to kake kyale sake cewa kaza zai ce kaza kake kyale a ƙarshe zai fito qarara ya ga ya miki menene dalilin to mu daman abin da muke so mu ji kenan da aka fa sai ya qulu zai ce da ke saqatni hafsatu sharbata asalin hafsa ce ta bani zuma na sha faquli lahu to in kika ji ya fadi haka nan ma sai ki sake cewa da shi jaras nahalhu al-urfuta to wannan zumar da ka sha kwaran zumar shine kudan zumar ya je ya sauka a bishiyar urfuta bishiyar urfuta ita take ƴaƴan magafuru da haka ta ji ya je ya sauka akan wannan bishiyar shi kudan zumar ya ci ƴaƴan bishiyar to tunda ya ci ƴaƴan bishiyar idan yazo zai yi kashin zuma to warin wannan bishiyar sai ya bayyana a cikin kashin zumar tasa kun ga dai a dabaranci Aisha so take a sawa annabi kyamatar me zuma kamar yadda na faɗa mace in ta so diddadin abinci sai ta sa ka ji ba dadin sa da haka wannan shine dabara Aisha kaga dai zaki irin na zuma ba wanda yake shakka akan zuma tana da zaki amma yanzu zuma za ta koma abu mara dadi a wajen annabi ba abin da yafi so irin zuma amma yanzu zai kime zuma to wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya wa iyayenmu mata ka haife ta ko kai kanwa ta kaza da ita amma in dai matar ka ce to za ta iya ma wayo za ta iya ma dabara kuma wayan sai ya ci ka sai ya kama ka to da ka Aisha tace idan ya ce miki ya sha zuma to ga abin da zaki ga ya masa na dabara dan ki sa masa kyamatar zumar dan gobe in an ce za a bashi ya kisha wasa aqulu zalika Aisha tace ni ma in kika fadi irin haka in yazo je na ni ma irin haka zan fada masa dan dai abin ya kama zuciyarsa domin magana in mutun daya ne ya fada daban da in wani ya sake fada ai wani ya sake fada sai kaji kai anya abin nan kuwa ba gaskiya bane buri yayi kama da mutun dan mutun daya ne ya fada sai ka dauka kai wannan shiriri tarsa ce ko ba haka ba to amma a ce duk mutane su taru su fadi magana daya ai wai wani yayi shirme wani ba mashirmaci bane ko da haka Aisha tace ni ma in kin fada ni ma haka zan fada wa quli anti ya safiyatu zalika Aisha ta saki hada kai da nana safiya ita ma tana cikin yan group din ta tace ke ma safiya ki fada haka idan annabi ya fito daga dakin hafsa dakin saudatu zai fara shiga in ya fito daga dakin saudatu dakin Aisha zai fara shiga zai saki shiga in ya fito daga dakin Aisha kuma safiya zai ji to sai aka hada baki mutum uku su gaya masa haka a jere ai ku dole magana za ta kama zuciyarsa Aisha tace qalat taqulu saudatu Aisha tace sai sauda tana cewa bayan na ga ya mata wannan dabarun kuma ta yadda za ta fada amma tana cewa fa wallahi ma huwa illa an qama alal babi ai sauda tace wallahi ban yi wata ba annabi yana shigowa gidaki na yana sako kafa cikin daki na kai sai na fara fada abinda Aisha ta sani saboda me na farko suka ce saboda irin biyayyar da take wa Aisha na biyu saboda tana kyautatawa Aisha zaton wannan abin da Aisha ta faɗa ba abu ne mai cutarwa ba abu ne wanda zai kawo musu maslaha a gidan gaba daya da haka shi yasa ma ko jiran annabi ya matso kusa da ita ba ta yi ba da tun daga bakin kofa ta fara gaya masa kamar kai ne in kana dokin abu ai baka jiran sai lokacin sa ya tinkar lokacin sa ya kake mi neman sa ko to da ka Sauda tace ban yi wata ba kawai jira ne annabi ya shigo yana shigowa yana sako kafarsa dakin kan dokin kofar daki na sai na fara fada fa aradtu an ubadiyahu bima amartini bihi ko amartini bihi faraqan minki Sauda tace yana shigo kofar daki sai ne maza nayi nufin in fara gaya masa abin da kika umarce ni take gaya wa Aisha kenan tace saboda faraqan minki tsoran da nake naki mata ijunan su akwai wacce take shayin wata kuma mace ta shayi tai shayin ƴar uwarta ba shekaru bane a idan mace ta san wance ta fi ni fada a wajen miji to shayin ta take kuma wannan shayin daidai ne in kin san ta fi ki fada a wajen miji karki ce zaki zo ki ta fada da ita dan baki wasa ba za ta kore ki wani mijin san da yake wa wance duk ranar da wata ta taba masa ita kowaye yana iya fada da ita an gane ko akwai wani labari amma dan kada labaran su yawa ko aje mun wata rana zan gaya muku shi to da haka dai Aisha tana da fadar da a gidan annabi sauran kishiyoyi ma tsoron ta suke ji in ta ce ai abu yi ake in ta sa kara ba a tsallakawa Sauda da kanta take fada wannan maganar da kike ce in gaya wa annabi wallahi gaggawar in gaya masa nake rawar jiki nake yi saboda tsoron ki da nake yi falamma dana min haya inda annabi ya kusaci nanan Sauda yaje dab da jikinta qalat lahu saudatu sai Sauda tace da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah akalta magafira lalle ka ci ƴaƴan itace mai suna magafir qala sai annabi yace la a abanci ba qalat sai Sauda tace fama hadhihi rihu allati ajidu minka to wannan wani irin kuma sansani ne mara dadi nake ji daga jikinka qala sai annabi yace saqatni hafsatu sharbata asalin kaga irin abin da Aisha tace zai fada taro da taro abin ya faru sai annabi ya tona asiri yace ai Hafsatu ce ta bani zuma na sha faqalat sai Sauda tace jarasat nahluhu al-qurfuta to wannan zuman da ka sha kwaran zuma kudan zuman ya je ya sauka a bishiyar urfuta ya ciyo ƴaƴanta shi yasa da yazo yayi kashi kashin sa yake warin ƴaƴan wancan bishiyar shi yasa ni kuma da ka kusanto ni na juwarin abin daga wajenka an gane ko walam falamma dara ilayya Aisha tace yayin da ya baro ɗakin Saudatu ya taho waje na qultu lahu na hawa zalika nima sai na ga masa irin abin da Saudatu ta fada taro da taro da man hada baki suka yi to wannan zai nuna maka ina masu tada jijiyar wuya su ce annabi ya san gaibu in ya san gaibu duk wannan dabarun da matansa suka hada masa sai yayi me sai warware yana zuwa sai ya ce wa Aisha au abinda kuka shirya din shi shine kuka zo ku gaya mun to amma manzo Allah bai san gaibu ba Allah shine masanin gaibu sanin gaibu sai Allah kace annabi bai san gaibu ba baka rage shi da komai ba ka aije shi ne a matsayin sa na me dan adam baka hada shi da Allah ba amma in kace annabi ya san gaibu to yanzu ka hada shi da Allah daidai da daidai domin Allah ne kadai masanin gaibu قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله kace ba wanda ya san abin da ke cikin sama da kasa na gaibu in ba Allah ba to in wani yanzu aka ce ya san gaibu yanzu an daidaita shi da ba Allah Allah da kansa yace annabi ka gaya musu baka san gaibu ba qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair to haka annabi Nuhu duk annabawa sun faɗi wannan saboda kada a zo ana gaya musu abin da Allah ya dace a gayawa annabi nuhu yace wala aqulu lakum inni malak wala aqulu lakum indi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak wala aqulu lakum indi khaza'inu la a cikin ayoyin suratu hud yace bance da ku ni na san gaibu ba bance da ku taskar Allah a hannu na take ba bance da ku ni mai mulki bane daka duk irin waɗannan abubuwan kanku neme su a waje na ku ce annabi ne ya azurta ku annabi baya azurtawa Allah shine mai azurtawa fabtagu inda Allahi rizq ko ku ce annabi ya baku mulki annabi baya bada mulki qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha in ku annabi baya bada mulki to waye zai bada mulki a duniya babu sai Allah ina shehunan da suke tsorata ƴan siyasa in an saba da su ba za a ci zabe ba in an saba da su kaza wannan magana banza ce in yana bada mulkin ya bawa kansa ya ba ƴaƴansa kaje ya ta kwace maka kudi ya hada ka da wani zoban azurfa di ya cika maka hannu dabaje dabaje ya mai da kai dan kauye ya baka wata karambar roba kai ta abinda kai ta sawa a hannu ta banza wai indai da ita zaka ci zabe lokacin siyasa in kuna kallon hannayen yan siyasa za ku ta ganin abun mamaki wani a tara masa zobuna rakace rakace yana yawo da su shi ba mai tallan azurfa ba wai sa'a cin zabe ce duk ka gama sa zoban naka ka fada zabe sai me duk ka fada ka gama kaza ka fada zabe sai me duk su gama sa ka kai ta kaza 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 ka fada zabe sai me saboda baka nema a wajen mai shi ba shi kuma ganin dama ne in ya ga dama ya baka yau in ya ga dama ba zai baka ba ya ba waninka mashi'a ce yawan sallaka ba ta sa Allah ya baka mulki sai ya dauka ya ba John wanda yake zagin sama wanda yake babu shi ma ganin damar Allah ce mulki kayan Allah ne shi yasa wajen kyautar sa sai amfani da mashi'a ganin dama tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u yayi tanana ta mashi'ar wanda naga dama zan ba wanda naga dama wanda shikenan kuma dan Allah ya baka mulki baya nuna yana son ka dan ka fadi zabe baya nuna Allah baya son ka duk wannan ba shi bane mashi'a ce kayan Allah ne yadda ya ga dama yake yi duniya kimar ta bata kai sai wanda Allah yake so zai ba ba kamar rubabban abinci ne a gidanka in ka fito da shi watsarwa kake a bola kowa ma ya ci kare ya ci jaki ya ci alade ya ci gafiya ta ci saboda me saboda kai baka so to haka duniya take a wajen Allah kamar rubabban abu ne watsar da ita yake duk wanda ya ga dama ya je ya diba shi yasa annabi ya ce da kimar duniya ta kai fukafikin sauro a wajen Allah to shine ba zai bawa ba sai wanda yake so amma kaga wulakancin fukafikin sauro duk wulakancin fukafikin sauro a wajen Allah yafi duniya kima da daraja law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma da kimar duniya ta kai fukafikin sauro a wajen Allah to wallahi ba wanda zai yi mulki sai musulmi ba wanda zai yi mulki sai mutumin kirki amma da ke bata kai ba a wajen Allah watsar da ita yake kowa ma ya diba to in ka dauki duniya haka sai ka zauna lafiya in ka fahimci wannan sai ka zauna lafiya baka ta da hankali akan duniya ba kuma in ka rasa baka yi bakin ciki ba domin duk wannan ba komai bane samun ta baya nuna Allah yana son ka rashin ta baya nuna yana kin ka kuma in yau bai baka ba gobe sai ya baka in yau ya ba waninka gobe sai ya baka in ka fahimci wannan sai ka zauna lafiya ba za ka ji wani boka ya ta cutar ka ba ko wani dan tsumbe ya ta cutar ka ba ko wani shehi ya ta raina ma hankali yana raina ma wayo ba har ya rinka saka kana fada da mutane saboda wai zai danna ma ƙuri'a ko zai kaza ballanta na zaben Najeriya magana banza ce ba magana ba ƙuri'a bace ba ƙuri'ar kawai fakewa ake da ita amma ba ƙuri'a bace take zabi a Najeriya kuma ba sai iya Najeriya ba duk inda ake demokradiya ka rubuta wannan ƙarya ne ba ƙuri'a bace take ba da zabe interest ne interest ne wannan shine Allah ya sa mu dace to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nana Hafsatu ta gaya masa haka Nana Aisha ma ta zo ta maimaita haka kuma duk bai gano ba ya tabbatar da cewa bai san gaibu ba bai san gaibu ba sanin gaibu sai Allah kuma haka ya faɗa domin an ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghadi yace la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah manzon Allah yana tare da mu ya san abin da zai faru gobe yace a'a ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah amma kai yau sai a zo a ce annabi bai san gaibu ba ga nasun aya ba daya ba ga nassin hadisai burjik ba daya ba amma saboda kin Allah ka sai ka kalli mutane ka ce wa makiyan annabi saboda kana so ka cuci al'umma kana so ka damfare su da ka so kake ka fake da annabi ka kai ga bukatarka duk mutumin da ya gaya maka cewa annabi ya san gaibu ba shi dan lokaci ana nan zai ce maka shehin sa ma ya sani to daman nan tasha ake so a kai ana nan wata ran zai zo ya ce shi ma ya daso daga shehu kaga magana banza ce damfara ce kawai da abin nan ba annabin ake so a kare ba so ake a fake da guzuma a harbukar sana so ake a rike kahon saniyar dan a ci gaba da tatsa Allah ya sa mu dace amin to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matan sa bai gano wannan abin da suka shirya ba har fa sai daga baya su ne suka zo da kansu suke fada ga abin da muka shirya ga abin da muka shirya amma shi annabin bai gano ba kuma Allah anan bai tona masa asiri ba ya bari abin ya gudana a haka saboda ba wani abu ne na cutarwa ba matarka ta shirya maka wasu dabaru a gida ba laifi bane kai ma wata rana zaka shirya mata ai ba cuta bane kyautata zamantakewa ne ko ba haka ba to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gano wannan abu ba to ana nan falamma dara ila hafsata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake komawa Aisha tace kai falamma dara ila safiya bayan ya fita daga daki na sai ya tafi dakin safiya qalat lahu misla zalika ita ma sai ta gaya masa tunda ita ma an hada bakin da ita falamma dara ila hafsata da gari ya waye ya sake kewayawa zai yi wannan zagayen sai ya je dakin nana hafsa qalat sai hafsa tace da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ala asqika minhu in zubo maka zuman nan ce qala sai annabi ya ce la hajata li fihi bana so kaga juyin mulki ya tabbata bana so daman su abin da suke so akai gare shi kenan yanzu kar ya sake shan zuma saboda shan zuman ne yake sa ya dade a dakin kamar yadda na gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga dabi'arsa idan kana so ku dade kuna hira da shi to kawo masa alawa ko ka kawo masa zuma idan ana shan zuma dadewa yake yi ana hira da shi saboda dadin zumar wannan kaga dabi'a ce ta dan adantaka annabi anan yana yin abin da ɗan adam suke yi daman kuma ɗan adam din ne ko kai ne yanzu in aka yi maka girki mai dadi in zaka zauna minti 5 sai ka kai minti 15 saboda dadin girkin nan yana dada rike ka to da haka wannan ba mustahili bane a haƙin annabawa annabawa ma suna irin wannan to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ya ki zuma saboda me saboda kada sauran matansa su ce sun ji wari tattare da shi ko makamancin haka da haka dai sai suka yi mata kissa ita Hafsa din cikin sauki suka sa aka daina shan zuman ta to abinda wannan yake nunawa mace tana iya wa ƴar uwarta kissa ta hana ka kaci abincin ƴar uwar kuma ba laifi bane an gane ko ba laifi bane saboda Aisha ta yi haka a gidan Annabi da ita da Sauda da Safiya duk sun yi haka dan su hana Annabi ya sha zumar Hafsa kuma ya daina shan zumar kuma Allah bai ce abinda Aisha da Hafsa da Aisha da Sauda da Safiya suka yi laifi bane da laifi ne Allah zai saukar da wahayi ya ce kar ku sake amma tunda Allah ya yi shiru ya kyale abin to ya nuna dama ce ta mata na daga cikin hanyar mallakan miji ki iya girki kuma ki sa ya daina jin dadin girkin ya uwarki an gane ko shi yasa zaka ga wasu matan suna dabara idan kitchen din su daya kitchen ne na hadaka to ranar da wacce take girki sai daya ta faki idan ta sai ta je ta zuba mata gishiri ta kara gishiri a miyar to ke wawuyar ina ce kina yi wa mijinki girki zaki tafi wani waje ki tsaya ki gadin girkin ki wata sai ta zo ta kara barkono dan ta san mijin baya son yaji a satin nan a wata makaranta ta cikin gari ina koyar da matan aure wata take bani labari tace wallahi mallam irin haka ma ya faru a garin mu yar wata jaha ce daga cikin jihohin Najeriya ba sai na faɗa ba tace wannan ya faru yarinya ce aka daura mata aure aka kai ta gidan kishiyoyi kishiyoyin manyan mata ne to mijin baya son albasa sai suka zo suka yi mata dabara suka ce a ai mijinki son albasa yake yi suka yanko mata ita him tai ta garta miji ya zo tarewa da amarya ya rinka jin warin albasa ya kau da kai ita kuma amarya daga nan ba ta gane ba ta dauka irin bakuntan nan ce irin ba a saba da junan nan ba daga nan mutuniya ka ta cigaba da cin albasa rannan dai miji ya bare yace ke wari fa kike ni albasa ni bana santa sai daga nan har sai da ta yaji ta koma gida daga nan ne iyayenta suka gano tace ai ita ƴan uwanta ne manyan matan gidan suka gaya mata yana son albasa ita ko duk mace tana son abinda mijinta yake so indai mai wayo ce to da haka irin wannan ba laifi bane ba dan kai karka zo ma kana ta fada to dan me zaki sa mata gishiri kau da kai ba ruwanka fadan zune su karata abinda zaka ce to yanzu ke kina da tabbacin ta sa miki gishirin to ai ni ba haka nasa ba a to yaka kika tafi kika bar girkin yanzu da kika tafi kika bari inda kuma kare ne yazo ya tsoma baki fa haka zan ci da yawun kare ya kamata a ce kina gadin tukunyan mijinki tun daga dora ta har me har sauke ta haka ake yi akwai wata mata da ta taba bani labari irin wannan cikin mata daliban mu na makarantar mata aure tace akwai irin wani miji da safi shi matarsa daya ce ma da safi kawai ya sha shayi yana shan shayi yanke jiki ya fadi aka dauke shi aka kai shi asibiti yana aman jini likitoci suka gwada suka ce guba ya ci aka ce me abincin da ka ci na karshe yace shi ai lafiyar sa lauci abinci ya kwanta to me ka ci da safi yace shayi kawai ya sha matar ta rinka kuka aka ce a shayin ya sha guba ce ita wallahi bata sa masa guba ba tana ta kuka karshe dai wani likita mai dabara sai ce aje a dauko butar da aka dafa shayin kettle da flask din da aka zuba ruwan shayin a kawo ana zuwa aka bude sai aka ga tsaka ce ta shiga cikin butar ita kuma saboda lusaranci kawai ta zo ta dora wa tsakan nan ruwa ta girka ta ya sha tsaka ai tsaka da kuke gani da shari'a musulunci tace a kashe ta kop daya in ka dake ta duka dai one block seven die ta mutu lada 100 guba ce dafi ce illa ce da ita gubar da take jikin tsaka guba ce wacce da an ci ake mutuwa sai dai in kwana bai kare ba kuma ita sharrin ta kwanuka take shiga talasa kuma daga nesa tana da wata baiwa tana iya laso abu daga nesa bata zo wajen ba shi yasa gwanda a kore ta da an ganta kashe ta aka ce ayi to da haka mata dole ne sai kun kula da abincin da mazajen ku za su ci musamman in kuna da abokan zama musamman in ana sharing kitchen domin idan ta kumbuda miki gishiri daidai tai ba laifi tai ba dan kar a ci girkin ki a zo a ci nata dan da dare yayin yazo ya ci abincin ki yaje gishiri yayi yawa ko yaji yayi yawa kuma dole yana jin yunwa to dole zai ce wance ki a wajenki akwai dan wani abu to kaga ita in mai dabara ce da mun ta san ta sa miki gishiri ko yaji ita kuma ta dan tana duk wani nata ke bantace sai ta ce kwarai akwai shikenan sai ta ce ma shigo ka zo ka ci anan kaga shikenan abin so to haka ya kamata mata su gane irin wannan juyin mulkin ba laifi bane ba an yi a gidan annabi kuma yin sa ba laifi bane ba to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga nan ya daina shan zumar na Hafsa faqalat ya rasulullah ala as'ika minhu qala la hajata li fihi qala taqul qalat nana aisha tace taqulu saudatu daga baya sai sauda tace wallahi laqad harramnahu wallahi mu ne muka hana shi shan wannan zumar qultu laha aisha tace sai nace da sauda ma'ana lokacin da annabi ya ki shan zumar ai dakin Hafsa da dakin sauda kusa ne ita sauda ta yi laba ta ji abin da yake faruwa ta ji maganar da annabi ya faɗa yace ba zai sha zumar ba to shine sai ta yi sauri ta zo wajen su Aisha tana murna tace mun hana shi sha mun ci gari to ita kuma Aisha mai wayan sai tace yi mana shiru kar asiriya tono dan in annabi ya jiyo to balli ya tashi zai koma ya sha zumar sa kuma gobe an suka sake faɗa irin wannan ba zai ji ba to wannan shine sakon to abinda wannan hadisi yake koyar da mu kaga cewa da annabi ba zai sha zumar ba inda a ce a sani ne yake shan zumar yayi daidai ba daidai ba amma in a rashin sani ne yayi daidai domin mutum bai kamata ya ci abinda zai mai cutar da shi ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari a wani kauli na malamai daga wannan ranan ma ba zai sake shan zuma ba ba wai sai iya wannan ba koma wacce za a kawo ba zai sake sha ba to sanadiyar wannan ne Allah ya saukar da suratul tahrimi ayoyinta na farko Allah yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma limatu harrimu ma ahallallahu laka me yasa ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka ma'ana yanzu wata matarka tace za ta yi maka wani tabaka lashe kace ba za ka ci ba dan ka wata tai fushi wannan kuskure ne a'a wannan kuskure ne koda ba ranar girkin ta bace tana da yancin ta dafa maka abinci kai kuma kana da yancin ka je ka ci da haka kaga mu maza yan gata ne amma ba wanda suke da mata ɗaya ɗaya ba fa a mai mata biyu mai mata uku mai mata hudu shine dan gata bahaushe yace gida biyu ma maganin gobara idan nan akai maka ba dadi can sai ka tafi mai ka huce amma mai mata ɗaya to ka kiyaye kanka wata rana wai lokacin ana irin tashe tashen bama baman nan ake bada labari ana hana mutane su hau babur in ka zo wucewa road block na sojoji checkpoint sai su ce sauka ka turo a ƙasa to wani tsoho ya taho dan dattijo ne haka shekarar sa 31 da mata ɗaya tun daga nesa sai wani yaron soja ya ce masa kai sauka ya ki sauka ya taho akan babur ɗinsa sauka in baka sauka ba zan ma wulakanci ya ce kawa yaro kenan wani wulakanci kuma shekara ta 31 da mace ɗaya wani wulakanci ne ban gani an ce shi kansa sojan da ya tuntsire da dariya ya ce zo ka wuce dole sai muna wannan campaign ɗin dan a auri ƴaƴanmu a auri ƴaƴan al'umma, a auri mata su daina mana yawo a gari. Amma ka auri mace ɗaya shekara 31, bayan da ka aure ta mata dubu nawa aka haifan mana, su kuma ya za a yi da su? Ita kanta ɗayar da ka aura nawa ta haifan ma mata? Ta haifan ma mata dozin ɗaya. To su ina za ka kai su? Dafawa za ka yi, ko layya za ka rinka yi da su? Duk sallah ka yanka ɗaya, sai an yi shekara 12 fa baka ƙarar da su ba, ballantana kuma ba a layya da su. Auren sun dai za a yi, da haka ku daina tsoro, ku daina shayi, je kai aure. Tanan ake gane namiji, tanan ake gane namiji. Amma ta ce maka wallahi ta daina cin abinci, a tsorata ka take yi, a ɗaura auren dai wallahi za ta ci. A haba kaga wai an zo ɗaura aure mata tana suma, a haba da Allah za ta farfado. Kai ta asibitin zana, kai ta emergency, a sa mata ruwa, a ɗaura auren za ta farfado. Na taɓa ganin wani jarumi, muna irin wannan maganar a garin Guru ta jihar Yobe, ranar da za a ɗaura aurensa matarsa ta zuba masa ta farfashashen ruwa, wallahi sai da ya tuɓa riga ya nuna min yadda ta salɓe shi. Ya ce amma ka san me malam, wallahi ina ganin asibiti. Na ce kar a fasa a ɗaura. Ya ce yanzu muna zaune lafiya. Na ce haka ake so, namiji kenan, ka ji maza. Amma da ta yi wannan barazanar ka fasa, to wallahi ba za ka taɓa auren ba. Kuma daga nan ta gwada ƙofinka ta gane ashe kai jani talaune, to daga nan ba ma aure ba, gaba za ta rinka ƙarawa. Yanzu ta rinka sa maka wasu ƙa'idoji, kana kwari in business ya faɓaka za ka koma sun ga ta ce karka koma, to ta hana ka aure ma, sai ta aje ka a kwari. Daga can ba za ka canja can ba, daga can ba za ka motsa can ba. Namiji ko ba haka aka san shi ba, namiji tsayayye aka san shi, jarumi ne. Maza a tsaye aka san ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da saukin kai, yana da nuna wa matansa soyayya, yana da rarrashin su, amma fa ba sa ce masa kar ayi abin da Allah ya ce ayi ya bi su. A'a, ba a haka. Wannan shine namiji, wannan shine namiji. Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon nisanta. Hadisin yayi tsawo, amma tunda mun kai ƙarshen babi dole mu tsaya haka, ba za mu shiga babi na gaba ba saboda lokaci ya riga ya cin mana. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.